الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أيو أشرن جواتن رمضان نواني شكرا في هجرة تمنزان الله صلى الله عليه وسلم تدبود دريه دود ثلاثين دكفز wadda ta yi daidai da ranar 15 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 26 a cikin karatunmu da muke na tafsirin Al-Qur'ani a cikin suratul Isra a wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a birnin Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka. A tambayoyin da aka rubuto, ta farko malam, menene hukuncin wanda ya kusanci iyalinsa da daddare sai daga baya ya bayyana cewa hakan ya faru ne bayan fitowar alfijir a lokacin azumi? Idan yayi bisa ya cewa akan cewa dare ne, wannan kamar wanda ya karya azuminsa da kuskure ne, sai ya ci gaba da azuminsa babu ramuwa a gare shi, babu kafara. To amma kuma kada ya san cewar rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah ya san abin da ke cikin zukatanku. Idan mutum ya yaudari kansa ba zai yaudari Allah ba, saboda haka a rinka tsantseni. Amma hakikatan kan wannan shine maganar malamai, saboda ka'ida da take cewa al-yaqin la yuzalu bishak, yaqini ba a kawar da shi da shakka, yaqini a wajensa shine dare. Dan haka duk abinda aka halatta mu mai azumi a cikin dare ya halatta a gare shi, saboda yaqini a wajensa dare ne. Hudowa al-fijr yana shakka a cikin ta. To dan haka duk abinda yayi akan cewar a cikin dare ne, wannan yana tare da asali. To in ku yana tare da asali, za a hukunci akan ingancin abinda yake yi. To saboda haka ba za a ɓata azuminsa ba da abinda yake shakka, tunda yana da yaqini cewa azuminsa ingantacce ne. Don haka ba za a ce masa azuminsa ya ɓaci ba, balantana a wajabta masa kafara saboda wannan kuskure, saboda wannan abin da ya faru. Ita kafara ana yin ta ne ga wanda ya ganganta abu, ya san cewar a cikin Ramadan yake da rana, kuma ya san cewar yana azumi sannan ya karya shi. To wannan shine wanda kafara take wajaba a kansa. Amma wanda ya yi bisa kuskure ko bisa mantuwa, to wannan kamar yadda ya zo, Allah maɗaukakin sarki baya ɗora mare abinda ba za ta iya ɗauka ba. Sannan wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya. Malam tambaya na, to sai ka ce to ko da yake dai sarkanmu ne, tambaya ta a nan ita ce, ya ce na saki mata ta saki ɗaya a bisa tana yi min wasu halaye da bata saba yi min ba. Malam, ashe lokacin da na sake ta ba ita ce ba, aljani ne a lokacin a tare da ita, to me matsayin sakin ta sauku ko kuwa? To wannan ake kasan aljani ne tare da ita. Aljani ne ya shiga jikin ta, sai mata ta aikata masa laifi. To ai shine, to tunda ya san aljani na shiga jikinta, kada ya sake ta. To wannan dai shari'a ba za ta yi hukunci da wannan ba. Ashe yawa, shari'a ba za ta yi hukunci, wato shari'a ba za ta yi hukunci da wannan ba. Shari'a ba za ta yi hukunci da wannan ba.
Na'am,
gaskiya ne. Kuma alhamdulillah saki ɗaya kai sai ka dawo da ita, amma dai za ka kirga sakin. Za ka kirga sakin, saboda shari'a tana aiki da zahiri ne. Shari'a tana aiki da zahiri. Babu alƙalin da za ka je wajensa ya ce maka a kawo shaida cewa aljani ne ya shige ta. Waye zai zo ya ce aljani ne ya shige ta? To sannan wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya. A'a, ba a sha ruwan ba tukuna. Magana akan maimaita kiran sallah a cikin wajen biyan bukata, har ma tarin jayar da hakan shine mafi a'ala. Malam, na duba cikin littafin Al-Bidaya fi Fiqh al-Ibada na Abi Mus'ab Ibrahim ibn Salih Ogani oganija oganija inda ya kawo na dubban biyan bukata kuma yi inkarin wannan zancen inda yake cewa adabu qada'il haja adamu istishabi ma fihi dhikrullah adamu istiqbali al-qibla adamu tabawul kaunu al-istijmar bi azmin warawkin al-bu'd wal-istithar at-tasmiya wal-isti'adha min al-kubti karahiyat at-tabawul wujubu at-tanazzuh an al-bawl adamu istishab to wane ne adamu istishabi ma fihi dhikrullah aw al-ayat al-qur'aniyya ta annan baka kawo da yawan su inda da karshe ya kawo adamu raddi salam inda qada'il haja sannan maganar hadisin Aisha ne cewa annabi yana ambaton Allah a kowane hali shi ma malam akwai wani hadisin sahih Bukhari da Muslim da suka fitar da shi ya zo a cikin littafin Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz hadisi daga Ibn Abbas cewa Abu Juhaym Abu Jahm ne ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen wata rijiya ya mai sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa mai ba har sai da ya kai ga wata katanga ya shafe ta yayi taimama tukuna ya mayar masa da sallama shine nake son ƙarin bayani don Allah daga dalibinka ina mai fatan alkhairi in ka kula nayi wannan tafsiri yayin da mutum yake tsugune akan qada'ul haja anan wajen bai amsa ambaton Allah wannan daban da kana wajen in ka shiga kana cikin banɗaki daban da kana tsugune kana qada'ul haja akwai bambanci akwai a cikin abubuwan guda biyu saboda haka duk abin da ka kawo da hadisin Abu Jahm da sauransu duk akan wannan ne kuma na kawo hadisin Abu Jahm wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inni karitu an arudda alayka anni kuntu illa ala tuhur aw kama qala alaihi salatu wassalam na kina mayar maka da amsa ne face ina cikin alwala ai face ina cikin tsarki wannan haka yake kuma shi kansa wannan kamar yadda ne ishara sabani ne tsakanin mazhabar Malik da mazhabar Imam Shafi'i ita kanta a mazhabar Malik ba haramci bane karhanci ne a mazhabar Malik a bisa tahririn a bisa magana a bisa tahririn Sheikh Dardir a sharhin sharh kabir hashiyat ad-dusuki sharhin sa na muktasar abinda ya rinja harkan cewa alal karahiya ne karhanci ne saboda wato ba nassi ne wanda yake sarihi babu nassi sarihi wanda ya hana ambaton Allah a cikin wannan wato a wajen ba saboda haka ina fata da wannan ya fahimci bambanci tsakanin abubuwan guda biyu to wannan wani bawan Allah ne yake cewa jiya maganar da aka yi akan iyaye duk da ya rubuto tambayar ne da turanci yace wata ran ya taba yi ma mahaifiyarsa rashin ladabi da shi kuma ta rasu kuma ta kasance ba musulma ba kirista ce kafin ta mutu yaya zan nemi gafararta kuma yaya zan yi ma iyayena waɗanda suka riga suka rasu yadda Allah zai yi rahama a kansu akwai wani abu wanda zan yi na canza halin da suke ciki to wannan abin da kai akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙinta akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙinta haƙƙin Allah sai ke tako sai ke ta addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe maka sannan kuma kai ta yi sadaka la Allah madaukakin sarki ya yarda da ita a ranar alkiyama ba wai dan cewar wannan zai canza halin da take ciki ba sai dan cewar zai ije maka nauyin da ka dauka na haƙƙinka da ta hanyar sadaka domin abinda malamai suka faɗa kenan ga wanda yake da haƙƙin wani a kansa wanda babu dama ya zo ya nemi zobewarsa da yafiyarsa sai ya rinka yin sadaka da fatan cewar wannan zai biya haƙƙin nasa a wajen Allah jalla wa ala amma waɗanda suka riga suka mutu iyaye da suka riga suka mutu ba a musulmi ba addu'ar da aka ce ayi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wannan ga iyaye waɗanda suke musulmi abubuwan da suka gabata a cikin ayar da muka karanta tun daga wa bilwalidaini ihsana har zuwa ga waqtib lahuma janahal dhulli minar rahma duk wannan iyaye da musulmi da kafire duk ana musu zaka mai iyayenka wanda yake da iyaye ba musulmi ba haka zai kyautata musu kamar yadda zai kyautata mai iyayensa din da musulmi ne yanda zai kaskantar da kai gare su haka zai mai iyayensa ko musulmi ne ko ba musulmi ba bambancin kawai wajen addu'a da rahmar Allah ne idan suka mutu a cikin ba musulmi ba ba a nema musu gafarar Allah saboda abinda yazo a cikin suratul tauba ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم baya kasancewa ga annabi da wanda suke imani su nema ma wato mushrikai neman ga su nema musu gafara Allah koda ko sun kasance ma'abuta kusanci ne a gare su bayan ya bayyana a gare su kan cewar su ƴan wuta ne da mutuwar su ba a cikin imani ba saboda haka sai dai kai hakuri Allah madaukakin sarki yana jaraba bayan sa yanda yake mutum kuma in yana cikin iyaye suna da rai zai taya musu addu'a kan Allah ya shirye su zai musu addu'a Allah ya saukar da rahama akan su ma'anar saukar da rahama akan su shine rahamar da za ta shirye su zuwa ga addinin musulunci zai taya musu addu'a matsawar suna da rai amma bayan sun riga sun mutu to babu zancen nema musu gafara Allah domin abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki baya yafe mu mutumin da ya mutu yana shirka da shi sai dai mutum ya dauki hakuri a cikin irin wannan hali da ya shiga yana daga cikin yadda Allah yake jarrabta bayan sa yanda yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi so Abu Bakar sa Abu Talib ya musulunta amma bai musulunta ba saboda haka yace la astaghfiranna laka ma lam unha an wallahi bazan dena maka ga nema maka gafara Allah ba matsawar ba a hana ni ba to har sai da umarni yazo ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushriki sannan ya dena to sai sanarwa kamar yadda muka ce duk shekara abinda muka yi a wannan majalisi na tara taimako da ake kai ma waɗanda suke gidan waɗanda suke a gidan fursuna to wannan shekarar ma kwamiti mun sanar da ƴan kwamiti din wanda suke wannan muna kiran ga ƴan uwa shekarar yadda aka saba su kawo taimakon su na tufafi da ko kayan abinci da kuɗi wanda za a fanshi waɗanda suke an tsare su saboda wani wani haƙƙi na dukiya da yake kansu da ba za su iya biya ba wani haƙƙin bai taka kara ya karya ba amma an tsare shi a wannan waje saboda haka a taimaka wannan wata ne na Jude wata ne na baiwa wata ne na yayi baƙin cikin waɗanda suke cikin baƙin ciki a taimaka ma ɗan uwa za a bada wannan taimako ko ga Malam Isma'il da Malam Isma'il Ladan da kuma Malam Ishaq shi ma Ladan za a iya bashi ko kuma a kai ofis wajen Malam Ali Abdulkadir ko wajen accountant na wannan cibiya da zimmar cewar wannan taimakon da za a kai ne kuma muna da kwana uku ne kawai a yau da gobe da jibi sun ba mu alƙawari ranar Lahadi a je a kai musu ziyara abin da ya sauka a ba su Allah ya bada ikon taimakawa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
نعم الله يشي وآت ذا القربى حقه kabama ma'abucin kusanci shine wanda kake da dangantaka tsakaninka da shi wanda kake da kusancin wato dangantaka haqqahu ka bashi haƙƙinsa wato haƙƙinsa na sada zumunci da kyauta da haƙƙinka haƙƙinsa na sada zumunci da kyautata mu'amala da kuma wato in yana cikin bukata ka taimaka masa wal miskina da kuma miskini shi ma ka bashi haƙƙinsa na taimako yayin da yake mabuƙaci da kuma kyakkyawan magana in ba za ka iya taimaka masa ba wabna sabil da ɗan hanya wato shi ne wanda guzurinsa ya yanke baƙo shi ma ka bashi haƙƙinsa baƙo yana da haƙƙi a kan wanda ya sauka a wajensa wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazzaranci irin na almubazzarai masu yin almubazzaranci innal mubazzirina haqiqa masu almubazzaranci كانوا إخوان الشياطين سوسن كسن شيء أنوان شيطان وتدنجن شيطان وكان الشيطان لربه كفورا شيكو شيطان يا كسن شيء مي كافر شيواني قوب مي سننن مي يوان كافر شيواني قوبان جزنسا كوكما مي سننن بتنشيني قوبان جزنسا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها إذن كما كبجري دقاريسو واتو بكباسو با ككود كي دقاريسو ابتغاء رحمة من ربك ترجوها سبودا نيمن رحمة دقا أبنججنك شيني أزكي نحلل ترجو دكاكي قونسا واتو أزكي دكاكي قونزوانسا دقا أبنججنك شي أكفصر هذا رحمة أنا فقل لهم قولا ميسورا تو قيامس مغنى ودتكي مي سوكي أبكر قاء وجنس ومن انتقاليني باين أن يوسيكي دا إياي سيكما أكتفي زوا دا وسيكي دا ينقوا دوما مقصود ومن جنى الأمة ودتكي الله ينا يبداد إتا وسيويني دا الله يجير رسو فائدر وسيكي دا كوتا تاما إياي سنة أكي انتقالي دا جواد أنن دم تنية سفنتو دا سفر بوديا دوما يعين دا متنية كوتا تاما إياي ينسى وزي زمان تو أن تربيان تشيشي أكان كوتا تاما دو وان دي مسا إحسان تو وان دا متنن ديك أحكا وان نشيني متن وان ديك ميزوشيا إنجان تشيا ميمي كتيا تربيا معنا تبيوكما إدان أكا سامو كوتا تعلاقا إن أكا سامو واتو وسيتشي دا تربيا أكان كوتا تاما إياي تو وان ننزي سا أسامو دنجي وان دي أسامو واتو زمان أسامي إياي وان ديكي mai aminci mai kwanciyar hankali samun iyalai a haka a cikin gari to shine zai sa a samu gari wanda yake lafiyayye mai kyakkyawar alaka in aka samu gari a haka to shine za a samu al'umma wadda take lafiyayya saboda haka wato asasi ne wannan wasiyar asasi ne na gina al'umma alaka da iyaye to sai aka intikali ya zuwa ga waɗanda suke bayan iyaye su ne dangi da su aka fara aka ce ka ba ma ma'abuta kusanci haƙƙin su ma'ana dangi suna da haƙƙi wato shi ita wannan alaka ta kusanci ita ce alaka wadda ta tabbata ta fuskar wato nasaba ta fuskar nasaba shine ta fuskar dangantaka ta fuskar uba ko kuma ta fuskar wato shirku ko kuma ta fuskar shayarwa ita ma dangantaka ce ta fuskar shayarwa ko kuma dangantaka wadda take ta fuskar wato a surkunta duk wannan suna daga cikin daulul qurba ma'abuta kusanci to ka ba su haƙƙin su Allah madaukakin sarki ya sanya ita wato alaƙar nasaba tana daga cikin alaƙa wadda take mai ƙarfi wanda har Allah madaukakin sarki ya rantse da izzarsa yace na rantse da izzata da jalalata sai na sadar da duk wanda ya sadar da ke kuma sai na yanke duk wanda ya yanke ki Allah ne ya rantsuwa duk wanda ya sada zumunci ya sada haƙƙin zumunta to Allah zai sadar da shi da muradinsa zai sadar da shi da Allah duk wanda ya yanke sai Allah ya yanke shi wanda duk ya yanke zumunci to Allah zai yanke tsakaninsa da muradinsa zai yanke tsakaninsa da dukkan wani alkhairi dukkan abin da yake kaunar saduwa da shi Allah zai yanke tsakaninsa da shi Allah ya kiyaye mu dan haka wannan ya nuna muhimmancin haƙƙin zumunta muhimmancin sada ita to kamar yadda muka ambata a cikin abinda malaman tafsiri suka ambata haƙƙin zumunta sukan kawo misalin sa da guda uku na farko shine wato sadarwa ma'ana sadarwa kada ka yanke musu shine ka tabbatar da alaka tsakaninku da su akalla shine ka ne musu sallama kuma idan wani abu nasu wanda yake na haƙƙin zuwa gare su ko haƙƙin saduwa da su yazo zaka je ba su da lafiya ka ziyarce su in sun mutu ka je ka bi jana'izarsu idan sun gayyace ka sun kira ka da'awa ka amsa idan sun nemi nasihar ka kai musu nasiha wato in sun nemi shawara ka kada kai musu dungu kai musu shawara wadda take da nasiha a ciki duk wani yana daga cikin sada zumunta sannan kuma ka umarce su da kyakkyawa ka hane su da mummuna in ka gan su akan abin da ba daidai ba kai musu nasiha billati hiya ahsan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa andir ashirataka al-aqrabin kai gargadi ga danginka mafiya kusanci wato kai musu sune suka fi cancantar kai musu wa'azi kai musu nasiha na ɗaya kenan sannan na biyu shine husnul mu'ashara kyakkyawar zamantakewa wanda zaka kyautata musu wajen mu'amala ba wanda suka cancanci ka kyautata musu wajen mu'amala irin danginka na kusa amma mutum ya tsallake yana kyautata alakarsa da na nesa na kusa ko yana mugusta alaka tare da su to wannan ya nuna ba shi da ikhlasi ba dan Allah yake ba domin da dan Allah yake da na kusa da shi su ne ya kamata su fi kowa samun dandanan kyakkyawar dabi'arsa amma inda yake da kyautata dabi'a ga manesa yana yi ne dan a yabe shi dan a ce mutumin kirki ne to dan haka wanda suka fi cancantar kai musu husnul mu'ashara kyakkyawar zamantakewa ka nuna musu kyakkyawar dabi'a su ne dangi makusanta na uku kuma shine almuwasa wato shine idan suna cikin tsanani suna cikin wahala ka dauko daga naka ka basu ku zamanto wato ka share musu hawaye shi yasa ne ma a wajen zakka ake fifita a basu bisa a ba mana nisa dan uwa wanda yake da sifar zakka ko yana cikin talauci ko yana cikin rashin wadata ko kuma yana cikin bashi to yayin da zaka samu wani wanda yake marashi ko mara wadata ko wanda ake bi bashi dan uwa da ba dan uwa ba wanda zaka kaddamar dan uwa a bisa wanda ba dan uwa ba in zaka hada dubiyan ka ba mashi aka fi so amma in har zaka fifita wani to ka fifita dan uwa saboda bayar da shi shine bayar da haƙi ne da kuma sada zumunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da aka tambaye shi Zainab matar Ibn Mas'ud ta tambaye shi yace hiya sadaqatun wa sila in kika ba mu mijinki kin yi sadaka kuma kin ba da haƙin zumunci saboda haka wannan sune abubuwa guda uku da malamai suka ambata wal miskin da miskini shi ma ka ba shi haƙi wato a cikin nan ana nuna mana cewa a cikin dukiyarka da Allah madaukakin sarki ya baka miskini yana da haƙi a ciki shine haƙin zakka ko kuma haƙin sadaka da haƙin ma'ruf haƙin kyautatawa sahabbai har zuwa suke yi in ba su da shi su je su nema su je su yi aiki da ƙarfin su don su samu saboda su yi sadaka saboda su ba ma miskini haƙƙinsa sannan wabna sabil wanda yake matafiyi baƙo yana da haƙƙi kamar yadda ya zo a hadisin Abi Shuraih Al-Ka'abi a cikin sahihul Bukhari ya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'ti bayfahu ja'izatahu wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya bama bakonsa ja'izarsa wato halal ya bawa bakonsa wato kyautarsa an kira ta ja'iza kyauta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da aka ce menene ja'izatahu shine yace wato ka bashi wato abincin daransa da ranarsa sannan da kuma abincin bakunci na kwana uku abincin daransa da ranarsa shine ranar farko ka bashi wato a kafetacciyar liyafa shine kamar yanda yake al'adar larabawa da suke yi idan ba ko ya zo sai a yanka masa akuya ko dan taure ko rago a bazan can ake za a yanka masa kaza dan aka yanka masa kaza ma aka kawo shi balare da in ya zo ka je ka siyo masa abinci a gidan sai da abinci ka kawo masa ba zai ci ba kuma wannan ya zama to abin aibata mutum har zai sa ba za a iya auren yarsa ba a ce mutumin da bako ya zo sai abincin kasuwa ya je ya siyo masa dole ka yanka rago ko ka yanka dan tauri sai shine ja'izarsa a ranar farko da ya zo to sannan kwana uku bayan nan haƙƙinsa ne wannan haƙƙinsa ne ka bashi to shine har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada kuma bako ya matsanta ma wanda ya sauke shi hatta yukhrijahu har ya sa shi cikin takura ya zamanto ya ki tafiya domin kwana uku aka bashi kwana uku din nan ya ga irin abin da ake masa na kasaita kullun sai ya ce ai har yanzu dai tukuna ina akwai abin da nake jira ya hayya takura mu ce ya zo mu to yau shi zaka tafi ne to kaga wannan rashin karanci ne amma kwana uku na bako tare da cewar ranar farko ta zamanto ta musamman wannan haƙƙin bako ne shine wanda Allah ya ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil shine bako wanda yazo dan hanya wanda fa baka san shi ba yana cikin tafiya kawai yazo to mu kuma yanzu kaga in bako yazo sai a rinke masa tambaya kamar da Malam Abdullahi yake cewa man rabbuka ma dinuka irin tambayar da ake yi dan saboda ganin cewar ana shakkar cewa ko makareci ne ko ba daidai ba to duk da haka duk da an san masu shigar burtu suna da yawa to amma kuma kar a manta da cewar sau da yawa za a hana mai haƙƙi haƙƙinsa wajen kokarin irin wannan bin dindindigi din na lissani na'am saboda haka sai a rinka ƙari saddidu wa ƙari a rinka kokarin a daidaitawa to sannan Allah madaukakin sarki wannan kun ga umarni ne na kan cewa a ba su haƙƙin su to sai kuma yace wala tudabbir tadbira wannan kuma hali ne kada kai almubazzaranci irin na masu almubazzaranci wannan yana ɗaya daga cikin wasiyoyin wasiya ce ita ce za a ce kaga nan ta zama to wasiya ta shida kenan ko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ta daya wa bil walidayni ihsana ita ce ta biyu to sannan wa ati bil qurba haqqahu ta uku wal miskina ta hudu wa ibn as-sabil ta biyar to wasiya ta shida wala tudabbir tadbira kada kai almubazzaranci irin na almubazzare wato almubazzaranci wanda yake ba aka karfafa shi da cewa tadbira ai almubazzaranci na hakika shine irin na almubazzare shine barnatar da dukiya ma'anar almubazzaranci shine mutum ya batar da dukiya a cikin saban Allah ko kuma ya batar da ita a cikin wato wuce iyaka wajen bin sha'awace shahawaicensa tana ɗaya daga cikin al'adun jahiliya nuna bajinta ta hanyar mutum ya batar da kuɗi ya nuna kan cewar shi baya jin tsoron batar da kuɗi wato ya nuna wauta yana daga cikin wannan batar da kuɗi wajen caca mutum ya ɗauko raƙumansa ya ce ga su nan ɗan raƙuma guda goma ya ɗauko su ya sa su caca ce in an cinye ya tashi ya kaɗa rigarsa wai shi babu komai wannan bai dame shi ba to wannan shine almubazzaranci to Allah maɗaukakin sarki ya ce kada kai almubazzaranci irin yadda almubazzarai suke da dukiyarsu saboda ita dukiyar nan abu ne wato dukiya ce ta Allah kai mai gadi ne kai mai rukun amana ne saboda haka dole kai abinda Allah yake so amma ba almubazzaranci bane ka bada dukiya a cikin haƙƙinta ko da ka bada komai Abubakar radiyallahu anhu ya bada dukiyarsa gabaki ɗaya lillahi wa li rasulihi ba za a ce bai almubazzaranci ba saboda bayarwa ne a cikin haƙƙi dukiya ce ta Allah aka mayar da ita wajen Allah amma almubazzaranci shine ka ba ka je mutum baya shan giya amma ya zo gidan giya ya ce gashi nan kowa yau ya sha free sai ya yi tattoo ya ce a kansa amma shi baya sha kuma ba ce a ai shi baya sha amma ai saboda karinci ne to wannan ba karinci bane almubazzaranci ne ko kuma a cikin shahawat waɗanda suke na halal a ce mutum kullum sai ya sa sabuwar riga sabon dinki in kuma ya sa ta sau ɗaya ba zai sake sa ta ba to wannan shine tabzir wannan almubazzaranci ne a cikin ash-shahawa ya wuce iyaka ya je ya ɓarnatar da dukiyarsa a cikin abin da yake na sha'awa na jin daɗi wanda wato na bibiyar san rai kamar yadda malaman fiqh suka faɗa wajen ta'rifin almubazzaranci shine al-infaqu fil haram aw sarfu fi shahwati al-halal wato ka batar da dukiyarka a cikin haram ko kuma wuce iyaka a cikin biyan bukata wadda take ta halal ka wuce iyaka yana daga cikin almubazzaranci mutum ya sanya riga ya rinka janta a ƙasa yana tattaka ta yana daga cikin almubazzaranci tozarta dukiya dalilin da yasa aka ce wato waɗanda suke ba su da cikakken hankali as-sufaha ai musu hajaru wato a hana su tasarrufi a cikin dukiyarsu saboda karsi almubazzaranci shi yasa aka ce yaro ka a bashi dukiyarsa yanzu yaro in aka ce a bashi dukiyarsa gabaki daya sai ya je dauki an ajin su gabaki daya kamar yaro ne ka bashi naira 1000 in ka bashi naira 1000 ya naira 1000 din nan za a iya ce ka ne a gidansu amma in ya je kanti sai ya ce a bashi alawa a ce ta nawa ce ta 2000 gabaki daya to kaga wannan shine misalin almubazzaranci kaga ba haram bane bai ci haram ba amma shine wuce iyaka akan shahawa ta halal alawa ta naira 1000 ga yaro dan kankani ne amfanin ta wuce iyaka ne a cikin haram to amma kaga da yaro zai yi abin da yake mai ma'ana mai fa'ida ba za a yi masa hajaru ba shi yasa aka ce tasarrufin sa da shi da safihi shine wanda yake bashi da cikakken hankali wato ana ya inganta amma ana tsayar da shi akan yardar waliyinsa idan waliyin sa ya amince yaga kan ce waliyin kuma ya je amince in ya duba yaga kan cewa akwai maslaha a gare shi sai ya zartar in babu maslaha sai ya ce a warware wannan mu'amala to sannan Allah ta'ala ya ce innal mubadzirina wannan yana ɗaya daga cikin rahmar Allah ga halittarsa rahmar Allah ga muminai cewar idan yayi umarni ko yayi hani sai ya faɗi illa fa'idar faɗan illa dan shi ne zai sanya mutum ya zaburar da shi wajen yi saboda shi mutum Allah ya yi shi da hankali yana gane amfani yana gane rashin amfani yana gane cuta yana gane daidai yana gane ba daidai ba dan haka sai Allah ya gaya masa ga hikimar yin abu domin ya fahimta cewar da Allah ya hana shi ba kamakar ya yi masa ba yayi ne dan maslaharsa yace me yasa ba za ku me yasa na hana ku yi barna irin ta makarnata yace domin su makarnata illal mubadzirina su al mubazzarai kanu ikwanu shayatin sun kasance wato sun tabbata ɗan uwan shaydanu ma'ana dangin shaydanu aka kawo kana dan nuna lizintar su kan cewa wato haka alaka ce wadda take kullalliya da dadda cewa duk mai almubazzaranci hanyar su ɗaya da shaydan ya zama dangin shaydan ta yaya me yasa aka ce almubazzaranci yana masu almubazzaranci ɗan uwan shaydan ne shine aka ce li'annahu التقدير يدعو إليه الشيطان الشيطان ينكر يدعو المبذرنشي إما لأنه إما إنفاق في الفساد دومن كودي كبتد دوك يعني أتكين برناتيني أتكين ساقو كمر كجيك باما أنك لغد باكيدي كتي ألتشان جيا وإما إسراف كوكما برناتي وچا إيا كاني يستنزف المال واندذي أوك دوك يا har lokacin da za a yi amfani da ita domin abin da yake na larura ko na amfani babu kuɗin yayin da mutum ya je ya barnatar da dukiyarsa mutum ne kullum abin da yake samu yana samun dubunnai bai ina nama kansa komai ba dubunnan nan idan suka zo yanda suka zo haka za su ƙare a cikin shahawace-shahawacen ba kera ba dalili yayin da yake buƙatar ya aikin alkhairin sai nemi kuɗin ya rasa to abin da shaitan yake so kenan ya sanya ka ka zauna kai taguni ba yadda za ka yi domin makiyinka ne saboda haka almubazzaranci hanya ce ta shaitan da in ma dai ya yawaita barna a bayan ƙasa ta hanyar ya sa ka kabatar da dukiyar ta hanyar sako wa in ma kuma ya kwace maka dukiyar akan abin da yayin da ka rasa ta inda zaka yayin da kake buƙatar dan ka amfani da ita to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ƙarfafa wannan wannan yana daga cikin wato tahzir mai tsanani sannan Allah kuma ya ƙarfafa wannan bayan ya nuna mana cewar hanya ce ta ƙarna hanya ce ta kawo ƙarna da ta'adi a cikin al'umma da kuma a cikin wajen mai dukiyar sai kuma ya ƙara da cewa wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi ko shaytan mai yawan kafircewa mai yawan kafirci ne ga ubangijinsa ko kuma mai tsananin butulci ne rashin godiya ga ubangijinsa in ma ka dauke duk ma'anar biyu ta tabbata shaytan kafiri ne kuma shaytan butuli ne ya butulce ma Allah yake ba zai bi umarninsa ba ya nuna ma Allah rashin godiya to wanda ko shaytan yake haka yayi ma ubangijinsa haka to wanda yake ya zamanto danginsa me kake tsammani daga gare shi me zai yi masa zai sanya shi a hanyar kafirci shine ma'anar wannan wato saboda haka almubazzaranci zai kai mutum ya zuwa ga ya butulce ma Allah ko ya kai shi zuwa ga kafirci domin shaytan ba zai gushe da shi ba yana sanya shi na almubazzaranci har sai almubazzaranci ya zamanto masa ɗabi'a to ita ko mummunar ɗabi'a in ta dasu a jikin mutum to shikenan ta riga ta raba shi da dukkan ɗabi'a ta alkhairi sai ta bashi ɗabi'a irin ta shaytan to ɗabi'ar shaytan kuwa shine butulce ma Allah da kafirci a gare shi shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluhum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun in kuka bi su za ku zama lallai ku mushrikai ne domin shaidan ba zai gushe ba da mutum yana bata masa ɗabi'a har sai ya kai shi zuwa ga matsayin wato matukar lalacewa da watsewa shine ya mayar da shi mushriki kafiri haka ƙari shaidan yake to shi yasa ake so mu raba gari da shaidan in hanya aka ce ta shaidan ce to mumini ka raba gari da shi ba kai ba wannan hanya to sannan Allah ta'ala ya ce wa imma tu'ridanna anhum wannan irshadi ne idan ka kau da kai daga su waɗannan dal qurba ɗan dangi da miskini da ibnu sabil baƙo ɗan hanya wanda guzurin sa yake mai bukatar taimako idan ba ka kai da kai daga gare su saboda baka da shi baka da abin da zaka ba su sai ka kai da kai baka ba su ba ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha saboda neman rahama daga ubangijinka da kake kaunarta akasara rahama dinnan da shine ar-rizqul halal kamar yanda yazo daga tafsirin mujahid ibn jabr rahmatullahi alayhi shine ar-rizqul halal arziki na halal kaga Allah ya kira arziki rahama arziki yana daga cikin rahama saboda kai inda kake roƙon Allah rahama daga cikin jinsin abinda Allah zai baka na rahama sa shine arziki saboda shi arziki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malus salih lir rajulis salih ma dalla da dukiya ta halal ga mutum wanda yake sali arziki na halal wato albarka ce rahama ce to idan kace ka kau da kai daga gare su saboda kana nema kaga an ce ibtigha'a ya nuna kan cewar kenan idan baka da shi tashi zaka ta nema ibtigha'a rahma kana neman rahama daga ubangijinka tarjuha da kake kaunarsa saboda haka ya nuna mana hanyar nema ya nuna mana samu yanda ake samu ita rahamar Allah a tashi a nome ta ayi kauna daga Allah ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha ka nema kana kauna daga Allah ya zaka yi kauna daga Allah shine kana nema kana ta'addu'a kana ta'addu'a cewa kana fata kokarin da kake da addu'ar da kake Allah zai baka to idan ka kau da kai saboda baka da shi amma kana fatan zaka samu ta hanyar kokarin da kake wajen nema da kyakkyawan fata da kake yi ma Allah to a wannan halin kace musu fa qul lahum qawlan maysura gaya musu magana magana ta taysir taysir shine magana mai taushi magana mai taushi wanda saboda taushinta zaka zamanto karbabba sai su ji kamar ka ba su wato idan wanda yake da haƙƙi ka ba shi in yazo baka ba shi ba to ya zamanto cewar abinda zaka yi masa na dabi'a na magana da zaka gaya masa ya zamanto tamkar ka ba shi ne ka gaya masa kyakkyawar magana shine kace Allah ya azurta mu idan Allah ya hore zan baka babu yanzu amma ina fata ina kauna in an samu kuma ka zo to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi salawatullahi wasalamuhu alaihi saboda baya cewa a in yazo idan ma zai ci bashi ne sai ya ci bashi ya bayar ko kuma ya ce je ka duk ran da ka ji dukiya duk ran da ka ji an kawo mana wani arziki ka zo zan baka har wata mata da tace duk randa wani arziki tace je ka in wani arziki ya zo ka zo zan baka sai ce to in nazo kuma baka nan fa wato kuma tana nufin mutuwa salawatullahi wa salamu alaihi sai ce ki zo ki samu Abubakar dalili yana ishara cewar Abubakar shine khalifar sa tace ki zo ki samu Abubakar to shine kyakkyawan alƙawari fa qul lahum qawlan maysura ka ga musu kyakkyawar magana to an Allah ya kawo zan baka in Allah ya sare zan baka kuma ya nuna kan cewar yayin da ka rasa ba za ka zauna bane kawai kai ta gumi a'a ka zamanto ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha kana neman rahama kana neman arziki daga ubangijinka da kake kaunarsa ka tashi kai aiki wato shine neman sannan kuma kana kauna kana neman taimakon Allah to wannan ladabtar da muminai ne akan cewar idan suka rasa abinda za su kai ya zuwa ga cimma aikata aikin alkhairi ya zamanto to yana fata daga Allah kan cewar Allah ya yassare masa hanyoyin da zai samu da kuma kan cewar kada wato ruwa ta dauke shi ya zuwa ga farin ciki da cewar an zo an same shi ba shi da shi yanzu kaga da jiya ya zo da shi kenan zai raba mu da wannan al'amarin to ba ni da shi ni ma ba ni da shi ya zan yi wai murna yake yi cewa an zo ba shi da shi to kada mutum kada ka zamanto haka an nuna ma mumini a masa tarbiya cewar idan aka zo aka same ka babu to ka ce in Allah ya yarda na samu zan baka saboda ba a san mutum ya zamanto cewar kullum a cikin kunci yake kullum mutum ya zamanto a cikin haba-haba yake da kauna da kyakkyawan fata cewar in Allah ya yarda komai zai zamanto komai zai kyau insha Allah khair insha Allah abshir ku duba wannan bawan Allah da yazo yana ce yazo ya ce ma manzo aji'ir rana ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aji'ir rana yazo ya tambaye shi yace ba shi da shi sai ya ce maka aqbilul bushra yace karbi bishara sai ce kai mun alƙawari baka bani ba, kai mun alƙawari baka bani ba, wace bishara. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla Abu Musa al-Ash'ari da Bilal yace to ku karɓi bishara, ku karɓi bishara. Sai suka ce mun karɓa ya Rasulullah, mun karɓa ya Rasulullah. Shine sai ce to ku karɓa. Sai Ummu Salama tana bayan hijabi tace abqiya li ummikuma, ku bar ma uwarku saura. Sai kauna, sai yace ka gani baka karɓa ba, to ka gani me asu Abu Musa al-Ash'ari suka samu da su Bilal, irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ba su a duniya da lahira. So da ana so kullum mutum ya zamanto wato kamar yadda ake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da'iman bishir, kullum yana cikin bishara, amma kullum kana cikin kunci saboda ka gada baka samu ba, kullum kana cikin kunci da damuwa. Kunci da damuwa ba zai, da damuwa baya tsina na komai, shine yake halaka mutum ya toshe masa dukkan kofofin alkhairi. Halayen yana nan tafiya kasa ganin sa, saboda ne, saboda yana cikin tagumi da kunci da damuwa. Ka zamanto da'iman bishir, kan cewa gobe da ta kyau, abshir abshir, bishara na nan tafi. Na'am, masu yaudara a to ai rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, in kana yi ne da yaudara, to ai yaudara shine kana da shi din ka cewa mutum je ka dawo, wannan shine yaudara. Amma ka ce ma mutum kana fata in an samu in Allah ya da ka dawo zan baka, wannan ai ba yaudara bace, niyya ce, kyakkyawan niyya ce. Ko baka samu ba, ko baka samu din ba, ko ka samu din ka manta da shi, ko kuma kafin ya zo ya kare, wannan ladan da kai kace ka je zai iya dawo, in dai azama ce, niyya ce, sadiqa a zuciyarka, Allah zai rubuta maka al'ada, wannan ba yaudara bace.
Amma kana da shi kuma za ka wasu
kafiya a in ai da ma ai in kana da shi kuma kana da wadansu bukatu, ai baka da shi na bayarwa. Wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al'afw, al'afw shi zaka bayar, sai ka jama da kanka, ibda' bi nafsik thumma biman ta'un thumma adnaka adna, ka fara da kanka, sannan wanda kake daukan nauyin su iyalanka, thumma adnaka fa adna, sannan mafi kusa, sannan mafi kusa. Haka ake ai, akwai hikima a cikin abin, dole mutum sai da hikima. Sannan Allah ta'ala yace na'am,
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
نعم الله يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك, kada ka sanya hannunka wato kukume wato abar kukuncewa zuwa ga wuyanka, wato ya zamanto an mata wato an daure ta ya zuwa ga wuya. Wala tabsutha kullal basti, kada ka miƙa ta ka shimfiɗa ta dukkan miƙawa, dukkan shimfiɗawa. Fataqa'uda maluman mahsura, sai ka tabbata maluman abun zargi, mahsuran yankakke, wanda ya kasa ci gaba, ya kasa samun, wanda ba shi da abin da zai cimma muradinsa. Wannan nuna mana ne mu zamanto dukkan wata ɗabi'a wanda take tana tsakatsaki tsakanin miyagun ɗabi'u guda biyu, to mulzumci tsakiya. Ita kyauta tana tsakatsaki tsakanin rowa da kuma kyautar hauka, kyautar wauta, tahawur kenan, tsakatsaki take. To Allah ta'ala ya ce kada ka zamanto a ɓangaren biyu wanda suke duk abin zargi ne. Me ne ɓangare biyu wanda suke abin zargi? Ɓangare na farko shi ne ka zamanto marowaci, shi ne akan kinaya, aka sifanta rowa da sifa da za a kusantar da ita ga tunanin mutum, da hannu da shi ne ake kyauta ko. To kar ka zamanto tamkar wanda aka ɗaure hannunsa a wuyansa, ba zai iya sa hannun a aljihu ba, ballantana ya miƙa, wato ya zamanto ba zai taɓa iya bayarwa ba, shi ne albakhil, marowaci. Wala tabsutha kullal basti, kada ka miƙa ta dukkan miƙawa, komai duk ga baki ɗaya ka ce za ka bayar, shi ne ka bayar da komai da komai, komai da komai, baka bar komai hatta abin da kake buƙata ba. To wannan kuma shi ne wauta da hauka wajen bayar da kyauta. To kowanne daga cikin waɗannan zamini kamar yanda mawaƙi yake cewa wala tablu fi shay'in min al-amri waqtasid kila tarafai qasdi al-umuri zamini kada ka wuce iyaka a cikin dukkan wani al'amari ka zamanto tsakatsaki dukkan bangare guda biyu wato han dama da hagu na abinda ake bukatar ya zamanto a tsakiya to wannan abin zargi ne kai rowa abin zargi ne kyautarka ta wuce iyaka ka zamanto kan cewar komai bayarwa kake baka rage ma kanka komai ba hatta na amfanin kanka shi ma abin zargi ne to Allah madaukakin sarki a cikin wannan ya nuna mana yanda ya kamata mu kasance wajen mu'amala kamar yanda a cikin ƙarshen suratul furqan yana ya gaya mana a cikin wa ibadur rahman walladina idza anfaqu lam yusrifu waɗanda idan sun batar da dukiyarsu ba sa israfi wato ba sa wuce iyaka walam yaqturu kuma ba sa taƙaitawa ya zamanto hatta haƙƙi na wajibi ma ba za su bayar ba wa kana baina dalika qawama suka zamanto a tsakanin wannan suke wato daidai wa daida to ka zamanto a tsakiya ka zamanto a tsakiya wannan khitabi ne ga an yi shi da sigar kamar muhadaba ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin al'ummarsa iyaki a'ani wasma'i ya jara wannan tana da kissa amma sai Allah ya kai mu wata ramma yi maganar kissa ta ba a tafsirin azumi ba wannan yana nuna man abinda ake nufi da al-malum wa fataquda maluman mahsura wannan shine laf wa nashr ne wato idan kai rowa zaka tabbata maluman abin zargi domin duk mutane za su suna zargin mai rowa ba wanda kowa zaka ce kai marowaci ne me ake cewa marowaci na zumbuli ake wanda zumbuli ne sarkin rowa wato mutane za su zarge ka kuma Allah ma zai zarge ka kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wadil har a karshen ayar wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wadil inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الأمر كافريشي بخل دومي روى شنو يجي صح حتى حتى الله ما تجي كما روى أبنا ومنهم من أحد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بطلوا به دا أكدوا أكدوا يباير دقا حتى الله باين دا باشي دشي yace in Allah ya bashi zai bada haƙƙin Allah zai taimaka yayin da ya samu da aka zo aka ce bada haƙƙin Allah zai ce wallahi haƙoƙi sun yawa in ji fa abubuwa sun yawa sai kai ta kawo uzuri dan ya hana haƙƙin Allah to in kai haka zaka zamanto maluman abin zargi wajen Allah abin zargi wajen mutane mahsuran kuma zaka zamanto yankake al-mahsur daga yanda aka samu al-hasir asali al-hasir shine wato dabba wanda take ana cikin tafiya ta gajiya kaka yanda ake tafiya ayari ne ga baki ɗaya ko to idan dabbarka ta kasa tafiya ba ƙarfin tafiya za a baka kai kai kadai in aka baka kai kai kadai ya zaka zamanto ka zamanto yankakke wanda yake don mutum baya iya tafiya shi kadai a da saboda ko ka ɓata ko guzurinka ya yanke amma kana cikin jama'a to baka zamanto yankakke ba to al-mahsur shine wanda yake wanda ya zamanto yankakke saboda rashin iyawa saboda rashin iko to ma'anar in ka zamanto idan ka zamanto wala da aka ce wala tafsuqa kullal bas kada ka saki hannunka gaba ɗaya ka bada komai da komai sai ka zamanto baka rage ma kanka komai da zaka taimaka ma kanka ba wato ka zamanto yankakke baka da karfin da zaka kula da kanka to shine ma'anar mahsura kaga laf wa nashr kenan wala taj'al yadaka maglulatan fataquda maluma wala tafsuqa kullal bas fataquda mahsura shine abin da ake ce ma laf wa nashr a turanci shine kuke ce ma respectively shi da yake ce ma respectively wannan ka bashi nasa wancan ka bashi nasa to wannan ya daya daga cikin wato uslubi na gwaninta na balaga ta yare larabci yana larabci shi yana da shi fiye da na turanci tunda shi turanci respectively din ajere yake tafiya amma shi kuwa a larabci yana zuwa murattab yana zuwa mushawwash ana iya yana zuwa na farko ya dace da na farko na biyu ya dace da na biyu ko kuma ya akasi na biyu ya dace da na farko, na ɗaya ya dace da na biyu. Duk a larabci sai a amfani da kwakwalwarka ta gane shi ne ya nuna kan cewa wato larabci ya fi da yawa daga cikin yarukan duniya, ya fi yarukan duniya hikima. Ya za a yi ma a kamanta shi da wani yare bayan shi ne yaren da yake kadai yake da zancen Allah haƙƙan. Na'am. Sannan Allah ya ce inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Lalle ubangijinka yana yalwata arziki ga wanda ya so. Shi ne ma'ana abdur rizq shi ne yalwata wa mutum, komai ka ga yana da shi, ya yalwata masa komai yana da shi na arziki, yana yi ga wanda ya ga dama. Wa yaqdir kuma yana takurawa ga wanda ya ga dama. Ba a ce wa yaqdiru liman yasha ba, amma an fince shi daga kaurin fadin sa yabsutur rizqa liman yasha, wato Allah yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama, ya takura ga wanda ya ga dama. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira, wallahi shi ya kasance mai cikakken sani ne ga bayinsa, mai gani gare su. Saboda haka wanda kaga Allah ya bashi arziki, akwai abin da Allah ya sani da hikima ya bashi. Wanda ya takura masa, akwai abin da Allah ya sani, akwai abin da ya sa Allah ya takura masa da hikima. Duk aikin Allah baya rasa hikima. To kaga wannan bima a yazo da shi ne jalla wa ala a matsayin dalili na imani, wato kai mu'amala da Allah a wannan kullun ka rinka kudurce wannan cewa fa Allah a cikin sha'anin arziki yana yin abin da ya ga dama. Saboda haka in zaka nema, ka nema daga wajensa, domin shi ne yake yalwata arziki, shi ne yake takurawa. Kuma yace a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke wato masu imani. Wannan shi ne dalilin wato Allah maɗaukakin sarki yayin da ya yalwata arziki ga wanda ya yalwata, ko ya takura ga wanda ya takura, to ya san halayen bayi, kuma ya san abin da ya dace da kowa. Kowa daga abin da wato Allah ya daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi akai, Allah ya san wani idan ya takura masa arzikin zai kafirce masa, kuma Allah ya san wani in ya yalwata masa ya rabu da Allah kenan. Saboda haka kowa akwai hikima a cikin abubuwan da Allah yake, don haka ka yadda cewar Allah shine ya san komai zahiri da batini, ya san abin da kai baka sani ba, domin shine ma'anar al-khabir. Al-khabir ya san hatta abin da ya buye daga al'amura, ba shine wanda yake kawai ya san zahiri ba, ya san hatta abin da ya buya. To babu wanda yake sanin halayen bayi in ba jalla wa ala ba. Kuma Allah ta'ala shi ne ya san abin da yake kewaye da su na irin tsarin halittarsa wadda take hukunta, hikima ta Allah jalla wa'ala wadda yake gudanar da halittarta, wadda ita ce yake gudanar da wannan duniya da hikima. Komai Allah maɗaukakin sarki yake yi. Saboda haka wannan ya sanya mutum ya zamanto ya ji tsoron Allah, ya kyautata wajen neman arziki, ya kyautata zuciyarsa. Saboda Allah zuciya yake nema, yake duba zuciya, Allah yake duba. In mutum irin waɗannan koyarwa ta Al-Qur'ani, idan mutum ya rebu a kansa, sai ya zauna lafiya da Allah, ya zauna lafiya da halittar Allah, ya zauna lafiya da tsarin Allah, da duniyar ma gabaki ɗaya ya zauna lafiya da ita. Amma ga mutum yana tarjima, yana da kansa ma rigima yake, da kansa ma rigima yake. Saboda me? Saboda bai san kansa ba, domin ya jahilci tarbiyar da Allah ya masa. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya bamu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya bamu ikon nisantarta. Allah ya sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah. Yau insha Allah za mu shiga dararen goman ƙarshe na wannan wata na Ramadan. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa da dacewa da daren Lailatul Qadr. Allah jama'a a guji abubuwa waɗanda suke za su haramta mana samun alkhairai na waɗannan darari. Muhimmi daga ciki shine wato rigima da jayayya da wato saɓani ma'aurata, a guji saɓani a cikin waɗannan kwanaki. Shedan yana ƙoƙari, mun san dalilin da yasa, abin da yasa aka ɗauke sanin wani dare ne daren Lailatul Qadr musu da rigima tsakanin musulmi. An sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fito zai sanar da al'umma, sai waɗansu suna musu tsakaninsu, musulmi muminai su biyu suna musu, suna rigima tsakaninsu. Sai Allah ya ɗauke sanin wannan, ya mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce la'alla wannan ya zamanto alkhairi. Amma da ya yi ishara ga cewar wato su'ul aqiba na saɓani shine dalilin da yasa wannan abin aka dauke shi daga al'umma. Amma kamar yanda sunnar Allah take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani abu mumuna da zai faru ga wannan al'umma face Allah ya mai da shi ya zamanto rahama. Hatta abinda za a kata masa rai sallallahu alaihi wasallam ya fadi ya gaya ma wani musulmi wata magana wadda take ta batanci, Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya mai da ita zamanto rahama da kafara gare shi. To rahama komai daga gare shi rahama ne, saboda kuma zai zamanto alkhairi. Amma wannan bai hana cewar akwai shu'unci a cikin abinda ya kai ya zuwa ga wannan ba. Dan haka sabani mu guje shi, mu guje rigima. In ummu da suke kasuwa, in ummu da suke zariya a hanya, masu ababan hawa, masu adidi ta sahu, masu zama a waje, a guji fitina da rigima da sabani tsakanin al'umma, domin shine yake hana alkhairi. Sai kaga Allah abinda ya tanada zaka iya abinda ya kaddara, abinda ya tanadar mu bayin sa za su samu a cikin waɗannan darari. Saboda mummunan abin da yake zuwa na sabani da rigima da musu da cece ku ce na ba gaira ba dalili, wannan sai ya dauke muku wannan rahama da daruma da za a samu. Musamman ma'aurata a guji a kula da wannan, kuma shaitan yana zuwa ta wannan hanya, shaitan yana zuwa ta wannan hanya, yana istiglalin wannan dama. Za ka ga a cikin karasa a lokacin da za a yi maka abu na bacin rai wanda za ka yi fada kai balbalin bala'i kai masifa, sai a cikin waɗannan dararen da ake fatan Lailatul Qadr, to kai ma kanka rara shi kai kace meye mun zafi ni kuwa a dare kamar wannan zan yi fada, menene a duniyar ko menene na hakura a dare kamar wannan. Saboda haka a cikin darare kamar wannan ba lokacin da za ka tsaya kana rigima da mutane ba ne, wallahi ko meye su tafi. Saboda baka san abin da za ka yi asara ba in ka tsaya za ka yi wannan rigima. Don haka ka zamanto kai ka ɗauki abin a takaka ɗin, ka yarda a takaka. Allah zai ƙara maka izza, kuma ko ba komai ka taimaka ma shi wanda ya takaka ɗin, baka haramta masa da kai da shi, baka haramta muku alkhairi ba. Amma in ka biya masa sai ka zamanto sanadiyar ku rasa alkhairi. Mu kula da wannan sosai. Sannan waɗanda za su yi itikafi su kiyaye sunnar itikafi. An yi musu bita shekaran jiya, aka yi ma maza jiya, aka yi ma mata, su kula da abubuwan da aka gaggaya musu, da nasihohi da aka gaggaya musu. Ibada ce ake bayayi bane, bayayi bane abu ne wanda yake yana ɗaya daga cikin abin da ya zo ma wannan al'umma saboda yaɗa karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A shekarun da lokacin muna samari, lokacin ba a itikaf, lokacin idan muka je zamu a lokacin nan mutum ɗaya ne a masallacin cikin gari, wani mutum shi kadai ne, shi ne kadai yake itikaf a masallacin cikin gari na kofar gidan sarki 1978, shi kadai ne yake. Daga baya aka zo ana itikafi, yanzu gashi har mutane za su zo suna neman form din itikafi, ana cewa da Allah ku yi hakuri. Tawallaw wa ayyuhum tafidu min ad-dam. To sai mi fata Allah madaukakin sarki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake rayawa, Allah ya kawo mana alkhairi a cikin al'umma. Amin. Wanda suke suna raya sunna ne, kuma muna fata da raya wannan sunnar da ake yi ayyukan alkhairi ne, Allah zai kawo mana rahma ce za ta sauka a cikin al'umma mu. Amma in an yi daidai sai a yi ta daidai. Itikafi ba wajen ba daba bace, ba mahada bace, ba ra'ayi bana ma, to sai mun hadu baduko, to Allah ya kawo mu abinda aka saba ana yi bara a zo kuma a ce za a yi shi. Amma yadda shi wajen dandalin hirace-hirace da cin naman mutane da abubuwa waɗanda suke ba su dace da shari'a ba, ibada ce ake. Idan mutum ya san cewar ba zai kiyaye iyakokin Allah ba, gara ma kar ya shiga. Amma mutum ya shige ta din da zai kiyaye hududullah, abinda ake so kenan. Sannan kamar yadda muka sanar jiya, lokacin da aka gama sallar tarawihi, dangane da waɗanda ba su zo ba da suke tambaya, yau insha Allahu za mu fara tahajjud karfe ɗaya saura kwata, za mu rinka tayarwa insha Allah, sabanin yadda muka rinka yi bara da sauran shekaru da suka wuce karfe ɗaya, saboda yanda yanayin canjin lokaci yake, kada ya zama kuma saboda kamar yadda muke bara wannan shekara ma insha Allah haka za mu rinka yin izifi bakwai bakwai yadda za mu sauka a daren 29 insha Allah. Saboda haka karatun wata ila zai kai lokacin da za a ce kar lokacin da za a gama a zo a yi na hadisin Abu Dharr hatta hashina an yafutana al-falah har muka ji tsoron kar sahur ya kubce mana. Haka Abu Dharr ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare da su har suka ji tsoron cewar za su rasa yin sahur saboda tsawon sallar da aka kusan gaba ɗaya daren a kwana ana yi har gab da hudowa al-fajr. To saboda wanda suke zuwa daga nesa dan haka ɗaya saura kata insha Allah za mu kuma za mu ci gaba da sallar tarawih amma za mu ƙara karatun da muke maimakon izifi biyu za mu mayar da shi izifi uku yanda insha Allah daren 27 za mu sauka. Saboda haka a cikin goman ƙarshen nan za mu yi khatima guda biyu insha Allah. Ina roƙon kuma Allah ya ba mu albarkacin khatima ta Alƙur'ani da karɓa addu'ar mu a lokacin da za mu yi wannan khatima da ma kafin ita da bayan ta. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'o'in mu. Allah kar ya haramta mana alkhairin da ke cikin waɗannan darare. Allah ya sanya mu mu dace da daren lailatul qadr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.